domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa a shirin Arewa a yau, dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka tsaya a makon jiya, mun ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan Arewa za su haɗa kai, to ba shakka arzikin yankin da tsaro za su dawo. Hakanan za mu ji ƙarshen bayanai daga Abdullahi Manaja Bauchi, mai bibiyar labarun yanar gizo, da yadda wasu kan yi amfani da wannan damar su yaɗa jita-jita a yankin Arewa.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai ƙwamban siya.
Da farko ga Dr. Muhammad Bashir Sa'idu kan yadda haɗin kai a Arewa da la'akari da abubuwan da suka dace na tarihi za su taimaki yankin ya sake farfadowa da tagomashinsa na kaka da kakanni.
Wannan shine ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da tsakanin mutanenmu na Arewa. Idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taɓa tsinawa al'ummanka, in kai ka taɓa rike makaman gwamnati da wadawa kan yin aiki, waye da waye ka sa a makaranta, waye da waye ka ɗauki nauyin su a asibiti, makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu, wanne ne ka gyara asibitai da sauransu. Amma yanzu ya kamata mutanen Arewa su masu aro wannan binciken, su rinka binciken 'yan takara saboda su san sun zaɓi wanda zai musu aiki.
Dr. Bashir, in an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taɓa riƙe wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara. Tunda in ba haka ba, in mutum ba shi da wani mukami ta yaya zai iya lissafa ma ya ɗauki wani aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu.
Eh, ko da mutum bai riƙe mukami ba, ai in aka ce taimakon al'umma, ko da baka da kosisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma, kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko ɗan koyarwa, ko dai ba da shawara ka samu mutane suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza, shi ma taimaka al'umma ne. Wannan ina magana ne akan matakin waɗanda suka taɓa rike makaman gwamnati. In baka taɓa rike makaman gwamnati ba, kawai na gaya maka za a duba mutuncin mutum da kuma tunaninsa da makasudin abin da ya sa ya tsaya zaɓe. Domin akasari 'yan takara suna tsayawa ne ba wai don su taimaki al'umma ba, saboda ganin irin kuɗin da yake cikin makaman gwamnati. So don haka ya kamata ku a bincike shin kai ka tsaya takara, me ya sa ka tsaya takara, me ya a cikin zuciyarka, me ka so kai al'umma. To wannan shi ne abin da ya kamata mutane suke rika sido akan 'yan takara.
Ka ba wa 'yan Arewa shawara a wannan karan su san yadda za su yi zaɓe, su yi bincike, dan faɗaɗa mana me kake so su yi wanda zai kai su da tudun mun tsira.
Abin da nake nufi a nan shi ne mafi yawanci mutum za a ga ya ce zai yi zaɓe don wani ɗan garinmu ne, ko wani ɗan uwana ne, ko wani addininmu ɗaya, ko wani ƙabilanmu ɗaya. To addini da ƙabilanci da bangaci suna da tasiri a siyasar Najeriya. Amma kuma kada ya zama shi ne ma'aunin zaɓen ɗan takara. Abin nufi a nan shi ne kowace jam'iyya an tsaya ɗan takara, amma kowa ya gani a zaɓuɓɓukan fidda gwani da aka yi a wasu jam'iyyu, kowa ya ga yadda aka yi amfani da kuɗi, wanda kowa ya san duk wanda suka yi wannan ba cancanta ba ce ta kai su. Kuma mutum misali ya zaɓi 'yan takara abin nan a delegate, ya ɗauki maguɗin kuɗi ya ba delegate. To kana tunanin ka zaɓi irin wannan mutumin, yaushe zai fidda kuɗinsa da ya kashe har yanzu baka aiki? Wataƙila wani bashi ya ci, wataƙila wani kadirorin sa ya ci. To irin wannan shi ne mutane ya kamata su duba, su zaɓi ɗan takaran da ya fito don manufa, ba don ya zo ya kasuwanci da siyasa ba.
Ina so ka zayyana wasu daga cikin waɗanda suke wakiltar mutane a siyasance a Arewa, wasu dabaru suka bi suka sa mutane suka zaɓe su kenan.
Eh, kamar yadda nake faɗa, kuɗi yana da tasiri. Abin da nake ba da shawara a nan shi ne kai ka yi tunani a matsayinka na mai zaɓe, mutumin da zai ɗauki maguɗin kuɗi ya raba wa delegate. Kana tunanin in ya ci zaɓe zai wurare ka da wani aiki na ci gaba bai mai da wani kuɗaɗen nashi ba? Wannan shi ne tambaya ta farko. Tambaya na biyu kuma, in har ya ba ku kuɗi kun karɓa da lokacin zaɓen fidda gwani da lokacin zaɓe na gama gari, to da wani baki za ka je ka same shi ka ce masa bai maka aiki ba? Bacin sayan ƙuri'an ka yi, ya sai ƴancinka, ya sai rayuwanka, ya sai mutuncinka, ya sai komai da komai naka. So da haka ya kamata mutane su yi maskaran tsarafin tsanisu. Wanda ya cancanta idan kuka zaɓe shi ya sani cewa cancanta ce, kuma akwai yiwuwar cewa komai lalacewar shi aƙalla dai zai yi abin da yake, ko bai yi 100% ba zai kwatanta.
Mun gode, Dokta Abdullahi Manaja Bauchi, mai bibiyar lamuran yanar gizo da labarai da ake yaɗawa na jita-jita a yankin Arewa, zai kammala bayanansa kan abubuwan da ya hango na yadda wasu kan yi amfani da yanar gizo wajen yaɗa farfagandar son zuciya a yankin.
Wannan hali da muka samu kanmu a ciki wannan zamani sai kaga wani kawai saboda kiyayyarsa da wani sai ya zauna ya shirya magana ba tare da ya faɗi sunansa, ya faɗi address ɗinsa, ba hotonsa, ba a san daga ina ce ba, sai ya yi recording na muryarsa kawai ya yi magana ya hau yaɗawa don ɓatanci ga wani. Kuma wannan al'amari ya fi tasiri a nan arewacin Najeriya, saboda a nan ne mutanenmu mafiya yawanci akwai ƙarancin wayewa. Idan mutum ya ji magana ba zai yi bincike ba, kawai sai shi ma ya ɗorar da yaɗa ta ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da sahihancin maganan ba. To irin wannan al'amari ina ba da shawarwari wa mutanenmu musamman matasa a arewacin ƙasar nan da su yi hatara, domin yanzu gashi an shigo kakan siyasa. Haka kawai wani don bai son wani sai ya yi mishi ƙarya ko ya rufe ko sharri ya ɓata shi don kawai suna da wani saɓani na ra'ayi wanda bai taka kara ya karya ba, wanda wannan ɓatanci hukuncinsa wanda zai yi wannan abun zai ji hukuncin. To da ina mai tabbatar ma al'umma da babu wanda zai yarda ya yi irin wannan ɓatanci da yanzu ake yawan yi wa mutane. Sai ka ga an yi wa mutum ƙarya akan abin da shi kansa ma bai ji ba, ballantana ya gani. To wannan al'amari yana illa wa mutane, musamman yanzu lokacin da ake hidiman takarkaru, hidiman kakan siyasa ɗin nan. Kuma matasanmu su yi hatara a duk lokacin da suka ji magana, musamman irin wannan wanda ake recording ɗin nan ana tuturawa ta wayar salula. Ya kamata mutum ya yi bincike ya tantance labari kafin shi ma ya yaɗa, duk da bai yaɗawa ma babu wata dalili. To amma dai in abu ne mai mahimmanci shi ne ake so a yaɗa ɗin, amma idan al'amari magana ne wadda take ta bata da tushe, to ya kamata kar ma ya sa gaya ma kowa in an tura masa a wayansa ya goge kawai, domin wasu sai su yi wannan yaɗawan kuma ce duk wanda ya yaɗa wai Allah ya yi masa wani abu na alheri. Mutum ba zai faɗi tushen inda ya samu labari ba, ba kuma zai faɗi shi wane ne shi ba, ba zai cikakken bayani akan kansa ba, sai kawai a yi taɓatanci wa mutane. Al'umma arewacin Najeriya da muke da ƙarancin wayewa akan sha'anin yaɗa labarai, to ya kamata mu yi hatara. Allah ya taimake mu, Allah ya kare al'umma, Allah ya sa wannan hidimar zaɓe da zai zo Allah sa a yi shi lafiya, a gama shi lafiya.
Abdullahi manaja, za a ɗau wannan abun a matsayin ƙarancin wayewa ne kuwa, tunda kusan yankin da aka zo mamulkar yankin da yake arewacin Najeriya a yanzu zamanin Turawa an yi ne ta hannun sarakuna, tunda akwai tsarin shugabanci a wajen, ko kuma a iya cewa dai saurin yadda ne da bayanai an ji kawai ba tare da gudanar da bincike ba?
Wasu za su iya fassara shi a matsayin saurin yadda dai ba tare da mutum ya gudanar da binciken ba, sa'annan wasu kuma za su kalle shi ta fuskan a matsayin ƙarancin wayewa ɗin. Don babu yadda za a yi ana wa ƙarancin lissafin a ce kawai wani zai yi magana sa ya naɗi muryansa ya tura ba tare da ya faɗi shi wane ne ba, bai faɗi sunan shi ba, bai faɗi wani, bai wani cikakken bayani akan kansa ba, kawai ya hau tura labari ko magana ta son zuciyarsa a kafan yaɗa labarai na zamani, kuma mutum ya ji kuma shi ma ya ɗorar da yaɗawa. To ka gani a dan sai da kalle shi kaman dan da mutum yana da wayewa sosai, ya kamata ya san yadda zai tantance labarai ko wani irin labari ne kafin idan zai yaɗa ne ko kuma zai faɗa ma wani, ya san shi ma irin bayanin da zai yi domin a yadda da labarin da shi ya bayar ɗin.
Mun gode Abdullahi manaja Bauchi. Ko masu sauraro, da wannan za mu naɗe tabarmar shirin, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.